العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرندا أكو الربيع الآخر هجر مائك صلى الله عليه وسلم دبو دايد داريه دو ثلاثين دشدة الله تكين إيقان سياحة دامو دو منشي قبض درسمنا حديثي أتشوان للتافي من البركة أمدس الأحكام من كلام خير الأنام نبو بمالني العلامة المحدث عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي الجمائلي الحنبلي عليه رحمة الله تعالى. إذن بأمن تاب منا باب التمتع أقشن كتاب الحج دام تاشي حديثي نتغي بيدة ثلاثين دبقي ما ليش عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداء بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحل بالعمرة ثم أهل بالحج فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من أهدى فساق الهدي من ذي الحليفة ومنهم من لم يهدي. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن منكم أهدى فليطب بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليحل بالحج وليهدي فمن لم يجد حديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء ثم خب ثلاثة أطواف من السبع ومشى أربعة وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بين الصفا والمروة سبعة أطواف ثم لم يحل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونهر حديه يوم النهر وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الحدي من الناس. wannan dogon hadisin an samu shi daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sayyiduna abdullah ibn umar radiyallahu anhu. sayyiduna abdullah ibn umar ba bako bane a cikin mu, mun san matsayin sa, yana daya daga cikin sahabbai masu yawa riwaya, yana daya daga cikin masana hadisi, masana fiqh, yana daya daga cikin sahabbai guda bakwai wanda riwaya su tafi kuta kowa yawa, kowannen su ya haddato على الأقل حديثاً دسك فدبو دك منزان الله صلى الله عليه وسلم دكا عبد الله بن عمر أنسانكم عبد الله بن عمر وجبكو دا سنة بيد بيدعي سقسق دا سنة منزان الله صلى الله عليه وسلم با سنة سيدنا عبد الله بن عمر ياكسن شيميني سنتر سياسة بايا شكو وطن دسك شكشن سياسة أتشن صحبان النبي صلى الله عليه وسلم. يتشي تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من زن الله صلى الله عليه وسلم يتمتع إلى إيران وتقارن بين الحج والعمرة في سفر واحد. من زن الله صلى الله عليه وسلم يأي حج دا عمرة أشيكرة ليها داش شين التمتع إذن بكم أنت وأقرات بايا من شما لميسنا دا مغنغنو قداه أقوم أنوني قداه دا شكيبا تمتع daga ciki akwai mutum ya fara aikin hajj umara, in yi umararsa shikenan sai ya warware haraminsa ya ci gaba da harkokin rayuwarsa sai ranar 8 ga wata, sannan ya fara aikin hajj. Wannan ana ce masa tamattu'i. Sannan akwai tamattu'i da ma'anar kirani, wato hada umara da hajji ba tare da hutu ba. Dalilin da yasa malamai suka ce shi ma tamattu'i ne saboda ya ji dadi a shekara ɗaya ya yi umara, ya yi aikin hajji, a cikin watannin aikin hajji ba sai ya dawo wani lokaci ba, shi yasa suke ce mai kirani tabattu'i sadaka nan tabatta'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ai qarana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kirani ya hada umra da aikin haji fi hajjatul wada'i hajjin sa na bankwana fi hajjatul wada'i hajjin sa na bankwana manzo sallallahu alaihi wasallam haji dai shine hajjin sa na farko kuma shine hajjin sa na karshe wanda ya shi a shekara ta 9 bayan hijirarsa daga makka zuwa madina wannan haddatul wada'in cike yake da darissa cike yake da darissa kasancewarsa a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ban kwana da mafi yawancin sahabbansa wadanda ba garin madina suke ba daga nan ba su sake ganin annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai kuma idan Allah madaukakin sarki ya hada mu a aljanna insha Allah to haddatul wada' akwai darissa da yawa to a wannan hajjin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kirani wato yayi umra da aikin hajji a hada bai huta ba shine bil umrati ila al hajj daga umra zuwa aikin hajji ya hada su ya gwama su ai shine kirani ko mun bambance su mun ce hajji uku ne ko akwai ifran akwai kiran akwai tamattu a bambance su a rika hajji a rika kiyaye su in an ce ifradi aikin hajji kawai mutum ya aikin hajji kawai tsura aikin hajji idan aka ce kirani shine aikin hajji da umra a fara yin umra sai mutum kuma ya warware haramin sa ya ci gaba da harkokin rayuwarsa sai ranar 8 ga watan Dhulhijja sannan ya fara aikin hajji har zuwa kwanakin karshe na aikin hajji tamattu'i sannan sai kira kiran shine hada umra da aikin hajji ba tare da hutu ba mutum ya umra sannan ba zai kwanta haramin sa ba ya ci gaba da zama a cikin haramin sa har a gama aikin hajji shine ake ce masa kirani to na uku shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi amma kuma ya umarci sahabbansa su kirani tamattu shi ya kirani amma kuma sai umarci sahabbansa su tamattu amma za mu ji dalilin da yasa manzon sama shi ma ya kirani wa ahda bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama aikin hajjin sai ya hadaya duk mutumin da ya kirani ko ya tamattu to hadaya ta kama shi da mai kirani da mai tamattu wajibin su ne su yi mai wajibin su ne su yi hadaya zamu ji hukuncin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai bada ga mutumin da ya tamattu ko ya kirani amma kuma bai samu damar yin hadaya ba to meye a kansa fasaqa ma'ahu alhadiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kora abin yankansa min zil hulaifa tun daga zul hulaifa manzon sama ya ce abinda zai yi hadaya da shi zul hulaifa miqatin mutanen madina ko anan suke niyyar aikin hajjin su to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga zul hulaifa ya kora abinda zai yanka zamu gani a gaba sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya ce rago ko tinkiya ko akuya ko bunsuhu ko sa ko taguwa ko raƙumi wadanda zai yi hadaya da su yayi isharin su mai isharin shine ya sa musu alama kamar misali ya samu takalmi ya dora musu ko kuma ya samu wata takarda ya makala musu ko selatar ko masking tape ya rubuta cewa lil hadi wannan na hadaya ne kada wani in yazo ya tambaye shi na me wannan mun gane to manzo sama daga zul hulaifa ya kora abin yankansa wa bada'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da aka je garin makka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara fa ahalla bil umra sai yayi niyyar umra kuma ahalla bil hajji sannan kuma yayi niyyar yin aikin hajji wato ya hada su mutumin da zai yi kirani idan yazo zai dau niyya abinda zai ce labbaika allahumma umratan wa hajja ko labbaika allahumma umratan thumma hajja sai ya Allah ne niyyar zan yi umra sannan da aikin hajji kuma kirani kenan idan mutum zai tamattu zai ce labbaika allahumma umratan ya Allah ne niyyar zan yi umra saboda me saboda akwai tazara tsakanin umrarsa da aikin hajjin sa in ya gama umra zai warware haramin sa ya ci gaba da harkokin rayuwarsa sai kuma 8 ga watan Dhulhijja sannan ya fara niyyar aikin hajji in yazo wancan lokacin kuma zai ce labbaika allahumma hajja idan ifradi mutum zai yi tun daga miqati nan fa da ake magana shi kuma sai ya ce labbaika allahumma hajja mai kirani labbaika allahumma umratan wa hajja kirani tamattu labbaika allahumma umratan kawai mais ifradi shi kuma labbaik allahumma hajja to manzo allah sallama fa ahalla bil umrati thumma ahalla bil hajj manzo allah sallama yayi niyyayin aikin umra sannan kuma yayi niyyayin aikin hajji wato zai gwa masu tare ba hutu muna ganewa fatamatta annasu ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai sauran mutane su ma suka gwama aikin umra da aikin hajji fa ahalla bil umrati ila al hajj suka yi niyyayin aikin hajji manzo sama yi niyyayin aikin umra kuma yi niyyayin aikin hajji fa kana minan nasi man ahada daga cikin mutane akwai wanda ya riga ya zo da hadayarsa fa saqa al hadiy min zul hulayfa ya koro abun hadayarsa daga zul hulayfa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya koro abun hadayarsa daga zul hulayfa wa minhum man lam yuhdi a cikin mutane kuma akwai wanda bai zo da hadayarsa ba kaga mutane sun kasu nawa kenan sun kasu gida biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wasu mutane su sun zo da abin yankansu suna da hadayarsu sun riga sun zo da abin da za su yi hadaya da shi sannan wasu mutane su kuma a gefe guda su kuma sun zo ba sun zo amma ba su zo da hadayarsu ba su zo da abin da za su yi hadaya ba ka aka kawo zul hulayfa shikenan falamma qadima an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam makkah lokacin da manzon Allah ta sama ya iso garin makka qala lin-nas sai ya ce ma muta man kana minkum ahda duk wanda ya kasance ya zo da abin da zai yi hadaya fa innahu la yahillu min shay'in harama minhu hatta yaqdi hajjahu to bai halatta a gare shi ya aikata wani abu wanda bai halatta mai aikin hajji ya aikata ba hatta yaqdi hajjahu hasa ya gama aikin hajjin sa manzon sama sai ya kasa mutane gida biyu misali sai ya ce suwaye suke da hadaya su koma nan gefa suwaye basu zo da hadaya ba su kuma su koma nan gefa wadanda suka zo da hadaya sai manzon sama ya ce musu su yi kirani shine kuma shugaban su domin shi ma zo da abin da zai yi hadaya da shi sai ce su yi kirani su niyyayin aikin hajji da umra a hada ba hutu su fara yin umra idan sun gama umrar su su ci gaba da zama a cikin harami suna kallon matan su ba za su ce ma matan su komai ba ba za su sa turare ba ba za su yi aski ba ba za su yanke kumba ba duk wani abu da mai aikin hajji bai za su ci gaba da zama tsawon waɗannan kwanakin saboda me saboda sun zo da hadaya ku kuma waɗannan ba ku zo da hadaya ba to ku kuma tamattu'i za ku yi ya za ku yi shine ku fara yin umara idan kuka yi umara kuka gama ta umara ba ta da wahala lokaci ɗaya mutum zai iya gama ta a lokaci ɗaya rana guda kun gama umarar ku to shikenan ku je ku cire haramun ku idan kuna da matan ku ma ku ci gaba da saduwa da su za ku iya yin askin ku za ku iya yanke kumba da in kasuwanci ma kuka zo da shi za ku iya sai da kayan da kuka zo da su sannan kuma in kun zo da niyya za ku yi aure ma a daura muku aure ko daga garin ku dama ka bari za a daura maka aure ka buga waya ka ce to a daura maka aure a wannan lokacin saboda me ya gama umra ba a fara aikin hajji ba tamattu'i ce kirani ya fi wahala duk tsawon kwanakin da za a yi na buga mana misali kwanakin baya misali sai aka kwashi mutum daga Najeriya sai aka ɗauke shi aka kai shi kai aka ɗauke shi ya je Madina misali aka ce an ɗauke shi ranar 1 ga watan Zulqa'ada 1 ga watan Zulqa'ada aka kai shi Madina misali sai kwana 10 sauran kwana nawa a cikin watan Zulqa'ada sauran kwana 20 ranar sai ya taho garin Makka yayi umrarsa shikenan ya gama kafin a fara aikin hajji yana da kwana 28 to waɗannan kwanaki 28 din in kirani yake ya riga yayi umrarsa to zai ci gaba da zama a cikin harami komai bai halatta a gare shi ba zai sa turare ba ba zai fesa turare ba ba zai yi aski ba ba zai yanke kumba ba ba zai sadu da matarsa ba ba za a daura masa aure ba duk a tsawon wannan lokacin saboda hukuncinsa hukuncin mutumin da yake aikin hajji kun ga kirani kenan ina jin kuna ganewa kirani kenan amma mai tamattu'i shi da ya je misali a waɗannan kwanakin ya je maka ranar 11 ga watan Zulqa'ada kawai sai ya je umararsa a ranar 11 ga watan Zulqa'ada ya gama shikenan daga nan kawai zai je kawai ci gaba da harkokinsa. In ya zo da matarsa zai iya saduwa da matarsa, zai iya fesa turare, zai iya yanke kumba, duk abin da mutum yake wanda ba mai aikin hajji ba zai iya yi. Ba zai saka shiga cikin wannan yanayin ba sai ran 8 ga wata. Ranar 8 ga wata yawmut tarwiya, ranar da ake fara aikin hajji, to ranar ne zai fara shi kuma me? Ranar zai koma ya zama irin wancan yanayin nashi da yake da. Ina jin mun gane bambancin su. To manzon Allah sama sai ya kasa mutane gida biyu. Waɗanda duk suka zo da hadaya kuma shi ma zo da hadaya. Sai ce to mu kirani zamu. Ku kuma waɗanda ba ku riga kun zo da hadayanku ba. To ku kuma yi tamattu. Mun fahimta ko? To shi kenan. Wa man lam yakun minkum ahda, duk wanda ko bai zo da hadaya ba. Falyatub bil baiti, yayi dawafi a dakin Ka'aba, wato dawafin me? Dawaful Umra ki. Wa bis Safa wal Marwa, sannan kuma sai yaje yayi sa'ayi tsakanin Safa da Marwa, wato Umra dai, yayi Umra kenan. Wal yuqassir, daga nan kuma sai ya taqsiri, wato yayi saisaye. Me yasa aka fifita mai tamattu'i a lokacin da ya gama Umra yayi taqsiri? Duk da zamu gani a gaba manzon sama ya ma masu taqsiri addu'a daya, amma ya ma masu aski addu'a uku. Aski yafi ne, yafi saisaye a aikin hajji. A aikin hajji an fi son mutum ya aski ya talkwabo. Amma idan umra mutum ya gama kuma gab ake da a fara aikin hajji, yayi umra zai yi aski. To amma kafin kuma a zo aikin hajji gashin shi ba zai taru ba. To a umarar da yayi sai ya yi taqsiri, wato ya saisaye domin ya bar ma aikin hajji, domin aikin hajji ya fi umara girma ko? Sai ya bari sai an yi aikin hajji sai kuma ya aski. To manzon sama sai ya ce musu su yi saisaye, su dawafi dawaful umra, sannan su sa'i tsakanin Safa da Marwa, sannan kuma me? Wal yuqassir, sannan kuma kowannen su ya je ya saisaye. Sannan bayan haka wal yahlil, daga nan ya kwanta umar, ya kwanta haraminsa, ya ci gaba da harkokinsa a gari. Wato ya gama umara tamattu'i zai kenan. Gawa kenan, waye aka ba umarni a nan? Mara hadaya, wanda bai zo da abin da zai yi hadaya ba. Amma ba akwai hadaya a kansa ba, ba ya ci bilis ba ne. Abin da ya sa aka ce masa a lokacin ya yi kirani kai ya yi tamattu'i, saboda bai zo da hadayarsa ba, amma ya san akwai hadaya a kansa. Mun fahimta? Summa li yuhilla bil hajji, daga nan idan lokacin aikin hajji yayi, daga nan sai ya niyyar yin aikin hajji ran yaushe kenan? Ran 8 ga wata. A wajen mazhabin Hanabila suna ganin mutum zai iya fara ran 7 ga wata. A mazhabin al-Imam Ahmad bin Hanbal, a wani kauli da aka samu daga gare shi, yana ganin mutum zai iya fara aikin hajji ranar 7 ga wata, ba sai 8 ga wata ya zo ba. Wasu kuma malaman suna ganin ranar 8 ga watan ma ba wajibi ba ne, mutum ya ga dama ya bashi sai ran 9 ga wata, wato ranar Arafat, kawai sai ya wuce ya tafi filin Arafa, ba sai ya je ya kwana a Mina ba. Amma dai kauli razihi shi ne na tsakiya, ranar 8 ga wata mutum ya wuce ya tafi Mina ya kwana a can. Mun gane ai. Wal yuhudi, idan ya gama aikin hajjinsa ga baki dai sai ya hadaya. Mun ji aiki. Kun ga nan manzon sama ya bawa kenan, ya ba shi hukunci. Fa man lam yajid hadiyan, wanda bayan an gama aikin hajji, wa man lam yajid hadiyan, wanda bai samu abin da zai yanka ba bayan ya riga ya tamattu'i, falyasum thalathata ayyamin, to ya azumin kwanaki uku, fil hajji, a aikin hajji. Sannan wa sab'atan idza raja'a ila ahlihi, sannan ya azumin kwanaki 7 idan ya koma zuwa ga iyalansa, ya koma garinsu. Kun ga tamattu'i ce. Ina jin ya fito mana hotan, bari mu maimaita. Manzo Allah sama lokacin da aka zo, shi manzo sama sai ya koro abin da zai yi hadaya da shi. Wasu ma daga cikin sahabbansa su ma sai suka koro abin da za su yi hadaya da shi. Da aka taho sai manzo sama ya ce to, su kuma a lokacin tunaninsu kowa aikin hajji zai. Domin ba ku manta ba, mun faɗa a karatun baya cewa a jahiliya suna ƙyamar yin umara a cikin watannin aikin hajji. Watannin aikin hajji su ne Shawwal, Zulqa'ada da Zulhijja. A jahiliya ƙyama suke, suna ganin zunubi ne, saɓon Allah ne babba, kamar sun san Allah. saban Allah ne a jahiliya mutum ya umara a cikin ashhurul hajji a watannin aikin hajji to da manzali sai sama Allah ta'ala ya aiko shi sai ya bata wannan mummunan aqidar tasu yayi umara da kansa su uku kuma dukkanin su idan ya tashi yin kowace a wani wata yake yana yi ne a watannin aikin hajji domin ya nuna musu me wannan fa aqidar ta cewa ba a yin umara a watannin aikin hajji aqida ce lalatacciya musulunci ya bata ta to da aka zo hajjin bankwana wanda shine aikin hajji rigiji gabji wanda manzo Allah sama yayi aikin hajji ne da sahabban manzo sama kowa ya kokari ya tanaji kudi sahabbai ne masu yawa ana lissafin dubban ɗaruhuwan sahabban manzo sama suka zo aikin hajji dubban ɗaruhuwa akwai wanda suke cewa 100,000 da wani abu amma adadin yafi haka dubban ɗaruhuwa zaka ci to da manzo Allah sama yazo sai ya ce masa habbansa suwaye suka zo da hadaya kaman ni suka bayyana kansu sai manzo sama ya ce to kirani za ku yi ya za ku yi da ni da ku za mu je mu yi umra idan muka gama umra ba za mu kwanta haramin mu ba za mu ci gaba da zama a matsayin muna cikin harami duk abinda bai halasta ga mai aikin hajji ba kuma bai halasta a gare mu ba duk da kwanakin aikin hajji ba su zo ba haka zame kuma idan muka gama sai mu hadmi yanka abinda muka zo da shi ku kuma wannan da ba ku da ba ku zo da hadaya ba to abinda za a yi ku kuma ku fara yin umara idan kuka yi umara sai ku kwanci haramin ku ku ta shagalin ku a gari idan ranar 8 ga wata ta zo watan zulhijjati sai ku yi niyyar yin aikin hajji in kuka gama kuma hadaya ta kama ku sai kun nemi abin da za ku yanka to shine bayan manzo sama ya faɗi wannan hukuncin sai ya ce faman lam yajid hadiyan wanda bai samu hadaya yadda zai yanka ba alhali gashi yayi tamattu'i to me zai yi falyasum thalathata ayyamin yi azumin kwanaki uku fil hajji a kwanakin aikin hajji wa sab'atan idza raja'a ila ahlihi sannan yi azumin kwanaki bakwai idan ya koma zuwa ga iyalansa amma Allah ta'ala ya tafsiri yace zalika liman lam yakun ahlihi hadirin masjid al-haram wannan hukuncin na jinkirin bakwai din sai mutun ya koma zuwa ga iyalanta ga wanda ya kasance iyalansa ba a Makka suke ba dan Makka bane shi amma wanda yake dan Makka ne a cikin watannin aikin hajji zai iya yin a cikin kwanakin aikin hajji wato kwanakin zulhijja zai iya yin kwanaki bakwai din sa na azumi ina jin mun gane shikenan tatafa rasulullahi sallam bayan manzo sama ya bada wannan umarnin sai ya je dawafi kina qadima makkata lokacin da yazo ya iso garin Makka wastalama rukna sannan ya sumbanci ko ya shafi ar-rukn wannan wani rukun kenan ar-ruknu al-yamani ar-ruknu al-aswad al-hajru al-aswad shine farkon abinda mutum zai fara yi awwala shay'in abu na farko da manzon sama ya fara yi ce summa khabba thalathata atwaf sannan manzon sama ya sassarfa zagaye uku wa masha arba'atan sannan sauran cikon hudun su kuma yi su a tafiya dawafin me kenan yayi dawaful umra wa raka'a sannan manzon sama yayi raka'a yayi sallah hina qada tawafahu lokacin da ya gama tawafinsa bil baiti a wajen a cikin Ka'aba inda al-maqami raka'atayn yayi raka'a bi a maqami Ibrahim dama idan mutum yayi tawafi ana son yayi ne ana son yayi raka'atat tawafi aina ake raka'atat tawaf a kusa da maqami Ibrahim idan mutum ya samu dama idan ko mutum bai samu dama ba duk inda ya samu a cikin masallaci ko ina zai iya yi kuma sallama sannan manzo sama ya sallame fansarafa daga nan sai ya juya ya tafi fa ata safa yazo dutsan safa fa tafa baina safa wal marwa sab'ata atwaf sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zagaye a dawaye ya sa'ayi tsakanin safa da marwa su bakwai me bambanci tsakanin tawafi da ake yi a Ka'aba da sa'ayi tsakanin safa da marwa sa'ayi ana farawa ne a Safa a Kare a Marwa rannan na nuna mana ga Safa nan ga Marwa nan zai faro daga nan idan ya faro ya tafi ya tafi yayi daya sai ya dawo Safa ya biyu ya koma Marwa ya uku ya dawo Safa ya hudu ya koma Marwa ya biyar ya dawo Safa ya shida sannan ya koma Marwa ya bakwai saboda ana fara sa'ayi ne daga ina daga Safa amma a Kare a ina a Marwa shi ko dawafi yana da bambanci da shi dawafi shi ana farawa ne a maqamu abinnan al-hajrul aswad sannan kuma a karasa al-hajrul aswad saboda misali ga al-hajrul aswad nan ga al-hajrul aswad nan mutum ya sumbance shi in ya samu damar sumbanta da baki in bai samu damar sumbanta da baki ba ya taba da hannu ya sa a bakin sa idan bai samu dama ba ya taba da sanda idan bai samu dama da sanda ba ya nuni to zai fara daga nan in ya fara haka ya zagaya ya zagaya ya zagaya ya tafi sai ya sake dawowa nan ya daya sannan ya sake tafiya ya sake tafiya ya dawo ya biyu sannan ya sake tafiya ya sake tafiya ya dawo nan ya uku wannan ukun idan tawaful umra mutun zai yi sune in namiji ne zai yi su da gudu yana sarfa yana fofoci kamar yadda ake cewa ko to haka zai yi sannan kuma daga nan sai ya ci gaba da na hudu tafiya zai haka in ya dawo nan yayi hudu sannan ya sake tafiya in ya sake dawowa yayi biyar sannan ya sake in ya dawo yayi shida sannan in ya sake tafiya ya je zagayo ya yi bakwai shikin ya gama tawafin sa idan ya gama wannan tawafin to sai ya samu maqamin maqamu ibrahim idan ya akwai dama in ko masallaci ya cika din da ya samu a cikin masallacin ka'aba sai ya je raka'a biyu sun yake ce musu ne sun yake ce musu raka'a ta tawafi wato raka'o'i guda biyu wadanda suke da alaka da tawafi wanda sayyiduna umar radiyallahu ta'ala anhu shi ya kawo wannan bayanin Allah ya goyi bayansa yana cikin muwafaqatu umar yazo wajen manzalin sama yace ya rasulullahi law ittakhadna min maqami ibrahim musalla yace ya ma'aikin Allah maqami ibrahim din nan me yasa ba za mu ga yin sallah a gaban sa ba idan mun yi tawafi shikenan sai Allah ya saukar da aya wattakhidhu min maqami ibrahim musalla yana cikin muwafaqatu umar guda 20 sayyidina umar yayi maganganu fiye da 20 ma ba 20 kawai ba al-imamu suyuti ya kawo su a cikin tarihul khulafa sannan al-imamu al-jawzi ya kawo a cikin siratu umar ibn al-khattab radiyallahu anhu dukkanin sun ambaci wuraren da Allah ta'ala ya goyi bayan sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu to wannan kenan to da manzalin sama ya gama ya je raka'a biyu fansarafa ila safa daga nan sai mafata safa manzon sama sai ya je dutsen Safa ya hau kansa da manzalin sama ya hau kansa ya daga hannunsa ya addu'a kafin ya addu'a sai da ya karanta inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajja al bayta aw i'tamara fala gunaha alayhi an yatawafa bihima sannan manzon sama ya rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar sannan a wata riwaya aka ce manzon Allah sama ya ce alhamdulillah wahda نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده سنن منزل سمي الدعاء 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 سنن يتفي يسعي يوتي يتفي مغوى دي يجي مغوى ما يحو سيدي يتعي الدعاء 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 سنن يساك جاوه يداو دوتن صفا حق منزل سمي ركي واتو إذن متن يجي دوتن صفا دا مغوى zai tausaya ma mama annabi Ismail alaihi salam mace ce ai ya tabbata cewa nana Hajaru alaihi salam ita ce ta fara sunnanta Safa da Marwa ita fara sunnanta Safa da Marwa kuma da Imam al-Bukhari ya ruwaito a cikin kitabul anbiya lokacin da annabi Ibrahim alaihi salam Allah ya umarce shi ya dauko nana Hajaru ya taho da ita daga biladus sha daga siriya ya taho da ita ya kawo ta makka a lokacin makka daji dajin ma ba mai bishiya ba ghayru zai zar'in غير ذي زر باب شوكا وجه ko tsuntsaye ba ta bin wajen domin kaga tsuntsaye na zuwa waje to akwai alamar shuka a wajen ko kuma akwai ruwa suna da abin da za su ci a wajen Allah ta'ala ya umarce shi cewa ya dauko ta da danyen goyo jinjirin ta Isma'ilu alaihi salam yazo ya aje ta a wajen dajin Allah Annabi Ibrahim alaihi salam ya bi umarnin Allah madaukakin sarki hai wa idh ibtala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahu ibrahim ibtala anzara ba annabi isma'il jaraba kala kala aka ce yazo ya aje ta a wannan wajen bata dade da haihuwa ba yazo ya aje ta ya juya zai tafi tace allahu amaraka an tad'ana huna الله أمرك أن تتركنا هنا ينزل الله نيتي كبم أنا من سميتي النبي إبراهيم عليه السلام يتي أجل يتي الله نيبان أمنيتي أزو أجيش شي الله نيتي وقيتي شي فلن يضيعنا خجي إيماني شي الله نيتي مقوته فلن يضيعنا الله بدي تودر تامو بكتتي شي كما النبي إبراهيم عليه السلام لوكا سنديزو sai da ya tsaya ya yi addu’a ya yi addu’a ga Ka’aba ya yi addu’a ga masallacin harami ya yi addu’a ga makka har addu’a annabi Ibrahim alaihissalam ya sa Allah ta’ala ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam mazan sama da kansa ya ce ana da'awatu abi Ibrahim ni ne addu’ar da babana annabi Ibrahim ya yi rabbana wa ba'ath fihim rasulan minum yatlu alaihim ayatika addu'a annabi ibrahim alayhi salam bayan annabi ibrahim alayhi salam ya tafi na hajaru fa dan te fara kuka ga kishi ita tana ji shi ma ga kishi ga yunwa ita kuma bata samu abin da ta sha ba da hannu ne nono zai zo ta bashi ga yaho sai dan da ihu yake so da aka sai ta hau dutsen safa ta leka ko za ta samu ko za ta hango inda mutane suke ko za ta hango inda akwai wani idan ruwa ta tafi ta yi tafiya mai nisa ta tafi dutsen Marwa wanda ya ji aikin hajji zai bada shine dalilin da yasa na kama da wannan magana mutum zai tausaya ma wannan baiwar Allah ya san cewa jarima ce ita sannan kuma mutum zai ƙara imani ya yadda da cewa ya sha wahala don ƴaƴan shi su ji daɗi ba kanta take yi mawa ba danta da yake kuka shi take tausayi zai ƙara wa mutum tausayin ƴaƴansa ya tsaya tsayin da kagaya musu tarbiyya ba zai tozarta ƴaƴansa tafiya ce mai nisa halin yadda mutane wasu suke yi sai an tura ta a keke tafiya mai nisa haka zai tafi ta tafi ta je ta leƙa ta ƙarshe sai Allah subhanahu wataala ya sa kawai ta dawo ta tarar da ɗanta annabi Isma'il alayhi salam jinjiri inda yake mummurza ƙafarsa sai ta fara ganin damshi sai ta fara kwalfata ta fara ɗiban ƙasa haka haba sai ruwa ya fara fitowa fara tattara shi tana zamzam a wata wasu malamai suka ce zamzam kamar Imam Ibn Hajar ya ce zamzam lugar su ce kamar tana cewa ne ruwan ya tsaya a wajen kada ya faɗaɗa shi ne manzo Allah ta sani yake cewa rahimallahu hajara Allah ya ji kan hajaru ya ce lau tarakatu lakanat zamzamu ma'an ma'ina shi Allah ya ji kanta da a ce ba ta tattara ruwan ba da sai ya zama babban idan ruwa duk da ruwan maka ana shan ruwan zamzam amma ka Allah ya kaddara ya zama rijiya a nan wajen za ta tsaya wannan safa wajen safa ke da Marwa to manzon sama ya je ya yi a wajen sab'ata atwafin zagaye bakwai yayi summa lam yahilla min shay'in haruma minhu kun ga daga nan manzon Allah ya sama bai halasta ma kansa wani abin da haramun ne a gare shi a matsayinsa na mai aikin hajji ba hatta qada hajjahu har sai da ya gama aikin hajjin sa wani har hadiyahu sannan manzon sa mai soke abin yankansa yawman nahr ranar da ake suka wato an goma ga wata wa afada sannan manzon sa mai tawaful ifada tawafin da ake yi na rukuni na aikin hajji ثم حل من كل شيء حرم منه daga nan sai komai ya halasta ga manzo Allah sallama wato ya gama aikin hajjin sa gabaki dai kenan wa fa'ala ma fa'ala rasulullahi sallama man ahada sannan duk wanda ya riga ya zo da hadayarsa sai ya aikata irin yadda annabi sallama yayi wa saqal hadiy min annas kuma ya ko hadayarsa daga cikin mutane shi ma irin na manzo Allah sallama yayi kenan wannan hadisin ɗan uwa abin da yake karantar da mu shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yazo so yake ya bata aqidan nan ta jahiliya dake cewa ba a yin umra a watannin aikin hajji saboda haka sai ya umarci sahabbansa cewa kowa ma ya niyyar sai ya umra amma sai ya kasa su gida biyu duk waɗanda suka zo da hadaya sai manzon sai ya ce musu to su kira ni a cikin kira ne akwai umara waɗanda kuma ba su zo da hadaya ba sai manzo Allah sai ya ce su kuma su yi tamattu'i a cikin tamattu'i akwai umara bambancin tamattu'i da kira ne shine a kira ne ba a hutawa tsakanin umara da aikin hajji amma a tamattu'i ana hutawa tsakanin umara da aikin hajji a tamattu'i kun ga wannan kenan sannan hadisin nan na karantar da mu cewa fiyayyen aikin hajji shine tamattu domin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni da ai malaman mu na usul fiqh Allah ya saka musu da alkhairi suna cewa idza ta'arada qawlu an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi'luhu quddima qawluhu idan manzo sallallahu alaihi magana sai aka ga aikin sa ya saba ma wannan magana da yayi to ana daukan magana sa ne ba aikin sa ba domin aikin manzo sallallahu alaihi wasallam khususiya za ta iya shiga ciki wani dalili zai iya sa yayi wani aiki amma idan yace ku kuyi kaza to ya zama umarni kenan har ranar tashin alkiyama sadaka manzo sallallahu alaihi wasallam ya bada umarnin cewa ayi tamattu'i shi yasa afdalu anwa'il hajji tamattu aikin hajjin da yafi kowane aikin hajji shine tamattu'i amma manzo sallallahu alaihi wasallam me yasa shi bai tamattu'i ba saboda ya riga ya koro abin yin hadayarsa wasu kuma malamai suka ce a'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kirani ne domin a tabbatar da cewa kirani ma halas ne za a ci gaba da yin haka wasu kuma malamai suka ce ai kiranin ma an shafe shi na faɗa mana ina jin a satin da ya wuce a Sheikh Al-Albani fahimta sake a cikin littafin sa hajjatun nabi sallallahu alaihi wasallam hajjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kama rawaha Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu shi ya tafi akan cewa da ifradi da kirani da an goge su aikin hajji tabbatacce shine kawai tamattu amma dai kauli rajihi malamai suka ce duk waɗannan nau'ukan aikin hajjin sun halasta ya halasta mutum ya ifradi ya halasta ya tamattu'i sannan ya halasta ya kirani amma wanne ya fi a ciki shine me yayi tamattu idan dalili ya kama shi kirani zai yi sai ya kirani idan dalili ya kama shi zai ifradi sai ya ifradi mun gane sannan hadisin ne ya karantar da mu da mutumin da ya kira ne da mutumin da ya tamattu dukkanin su alaihi ma hadiyun za su yi hadaya ko wannan su zai yi hadaya mai kira ne zai yi hadaya sannan mai tamattu ma zai yi hadaya sannan hadisin ya yi mana tafsirin waccan aya faman tamatta'a bil umrati ila al hajj famastaytara min al hajj faman lam yajid فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت تلك عشرة كاملة كينا واند بيسام هذا يا با تو أبن ديك يكن تشيني أزمي أكو أزمي أكو أشكم قانا كن أي كن حج أي أزمي بقي إذن يقوم غرنسو أما إذن شيبا نم مكة بني أما إذن مكة نشيبا أسامة واند شغط لبا يا قدامر يا قباسد واند نم بقن دا تكيبون أكو a kwanakin aikin hajji me ake nufi da kwanakin aikin hajji malamai suka ce su ne ma damar zulhijja bai fita ba zulhijja matukar zulhijja bai kare ba to duk waɗannan ana ɗaukar su a cikin kwanakin aikin hajji akwai kwanakin aikin hajji na asali sannan akwai kwanakin aikin hajji idafiyya kwanakin aikin hajji waɗanda aka raba su su ne daga ranar 14 ga wata zuwa ƙarshen Zulhijja to duk waɗannan kwanakin ana daukar su a matsayin ayyamul hajji amma al izafiyya ba al asliyya ba amma kwanakin aikin hajji al asliyya sune daga 8 ga wata 9 ga wata 10 ga wata 11 12 13 ranar ranar 8 ga wata ita ake ce mata yawmut tarwiya yawmut tarwiya ranar 9 ga wata ita ake ce mata yawmu arafati ranar 10 ga wata ake ce mata yawmun nahari ranar 11 12 13 ayyamut tashriq haka shari'a ta kira ta da suna 8 ga wata yawmut tarwiya ranar ake tafiya aikin hajji ranar ake fara aikin hajji mutum zai tafi mina mina ba minan mu fata nan fa ne ja ba minan gaske yawwa ta gaskiya to zai je can zai kwana a can zai yi azhar da la'asa zai rika yin kasu amma ko wadanne zai yi sa a lokutan su ba jami'i zai yi ba ba zai hada mai aikin hajji zai yi azhar raka'a biyu la'asa raka'a biyu magriba raka'a uku isha'i raka'a uku biyu a wayi gari da safe ya asubarsa idan aka yi asuba daga nan sai ya kama hanya sai tafiya arafat ran 9 ga wata ke ranar 9 ga wata zai tafi arafat abinda ake bukata ya shiga filin arafat daidai lokacin rana ta zawali wato azhar ya zama ya samu azhar in son samu ne a filin arafat a hada azhar da la'asar a lokacin azhar kuma rakawai bibbiyu kuma ayi hudu ba sannan ba zai bar filin arafat ba sai rana ta fadi idan rana ta fadi a ranar 9 ga wata sai ya wuce sai ya tafi muzdalifa idan ya tafi muzdalifa zai je can ya hada magriba da isha'i magriba yayi ta raka'a uku isha'i kuma yayi ta raka'a biyu a lokacin me a lokacin isha'i zai kun ga a filin arafat zai yi jam'u me jam'u taqdimin a filin kuma muzdalifa zai yi jam'u ta'khiri sannan kuma a filin muzdalifa nan ba wani ba ake yi ba kawai idan mutum ya hada sallar sa ya ci abinci yana buƙatar cin abinci kawai sai ya share waje ya kwanta shike ne ta baccin shi har asuba ya ce zai yi wata ibada a wannan wajen yayi bid'a kai ai shari'a biyayya take buƙata ba wanda ya ce masa ya kiyamun laila kawai ya tabbacin shi yi shi yake bukata yayi a wannan wajen kawai kwanta manzon sama da yazo kawai haka yayi shikenan sai bacci ya kwashe shi sai asuba kun ga an shiga 10 ga wata ko ranar sallah kenan ga waɗanda ba su je aikin hajji ba to ranar 10 ga watan nan akwai ayyuka guda biyar rana ce mai muhimmanci rana ce ta wahala daga nan zai wuce ya tafi ya je yayi ya je al-mash'arul haram al-mash'arul haram waje ne masallaci ne a filin muzdalifa ana buƙatar mutum ya ta addu'a a wannan wajen har zuwa lokacin da rana za ta fito idan rana ta fito to daga nan sai ya wuce ya tafi jifa idan ya jifa zai yi jifar jam'a ɗaya a rana ba ukun ba duka kwara ɗaya zai jefa guda bakwai to bakwai zai jefa in ya gama jifansa in ya ga dama daga nan kawai zai wuce makka sai ya je tawaful ifada sannan ya yi sa'ayi daga nan kuma kai ya bari rana ta faɗin masa a garin makka sai za ki dawowa mina sai ya zo sai ya yanka abin yankansa kuma ya aski to daga nan ya gama aikin hajji babba sai 11 ga wata zai ci gaba da zama a mina 11 ga wata zai je ya jifa idan rana ta zawali a kauye mafi rinjaye ya zai ya jefa duka uku duka jama'at uku zai jefa ai ranar ne da ranar tsoro ko rana ake mutuwa sannan 12 ga wata ma ya sake yi to daga nan yana da dama فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه إن دعنا نمتين يشي غانا شابي جوتا يا جماعة زي كوما جرم مكد ومن شر تكر إناشي في قصص شيء كنا إنكم يا جماعة ساتا قانا شيني ومن تأخر وندكم يا جنكيري غانا شا أكو جوتا يساك زوا يجيبا شيما فلا إثم عليه لمن اتقى شيء shikenan gama aikin hajjin nan. Daga nan an ce to yau za ku tafi gida. Shirya za a tafi gida. Shikenan to sai je tawafu alwada. Umira an-nasu an yakuna akhiru ahadihim bil baiti aw an yaj'alu akhira ahadihim bil baiti. An umurci mutane aikin da za su yi na karshe ya kasance a cikin Ka'aba ne, a masallacin Ka'aba. Shi ne tawaful wada'i. Idan mace tana haiza a lokacin ita ba sai ta yi ba. Mun fahimta? To wannan shi ne a takaici. Inda dai duk kun biya aikin hajjin ne, sai mu zo da tsofaffin alhazai da waje, sai mu zo mai Ka'abar hoto sai a yi. Ko? To Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu. Wannan hadisin kenan, saboda tsawonsa wasu daga cikin fiqhun da ke ciki ke. Idan mun tashi insha Allah ta'ala sai mu karanta hadisan da suka rage guda biyu a babun. Shikenan mun gama da babu tamattu. Babun aikin hajji yana da fadi. Kun ga akwai hadisan aikin hajjin da yawa fa. Su ne ga su nan muke ta tafiya. Su ne muke ta tafiya a kansu. Mun gane. Allah subhanahu wa ta'ala ya tsince ka iya kafin ka biya. Yana sauƙaƙa maka, amma za ka fi fahimta in ka biya. Mun gane ai. Na'am. Wa alaikum salam. Ana liba mana, amma ba za ka rufa kanka ba. Mutum ba zai rufa aikin kansa ba, amma dai zai rufa jikin shi mana. Aida ma da mayafin shi, kuma dai ba za ka rufa kai ba. Domin ne aikin hajji ba ya rufa kansa. In ka rufa aikin kanka, to za ka ja ma kanka aiki. Ba tsoho a can, kai kake da tsoho da shugabanninku azzalumai ne. Shugabanninku sun zalunce ku, sun sa kuke da tsoho. A can su sarakunan su shugabanninsu adilai ne, ba su da tsoho. Ba su da tsoho. In ka ga tsoho a nan, jakakka ka shiga da shi, ka tafi da shi can. Ta jakakka ya makale. Amma ba tsoho a can. Mun tafi lokacin asibiti da wani. Dukkaninmu mun yi ciwo. Da yawanmu mun yi ciwo lokacin da muka je aikin hajji. Ka tafi asibitocin Saudi Arabia sau tari ban san yanzu ba. Amma a shekarun baya, haka shekaru 6 zuwa can baya, ba su aje maganin malaria. So da su ba malaria, ba su cikin abin nan. To da muka je da wani haka ana ta musu, yana muna magana da abin nan din, muna ce ma likitan malaria fake damun mu. Sai yana ce a su ba su da malaria a nan. Har sai da ya dauko mana ma ya sha ne nuna mana kasashen da suke da malaria a duniya. Mu ne nan kasashen da ba a damu da mu ba. In ka tafi can za ka ga, in ka je kaman garin Madina, za ga an sassa wasu fitullu. Su ba ma sauro ba, duk ƙananan ƙwari da ake tsammanin za su iya cutarwa, wannan na'ura tana kama su, tana rike su. Daga ba za ka ga su ba su da malaria. Me ke kawo malaria? Ƙazanta da kwatami, sauro ya zo ya taru, ruwa ya taru a waje ɗaya, ga bololi ga ko'ina, ba tsafta a ko'ina, shi kenan sai sauro yi. Ko gidanka ne kake tsaftace shi, sauro zai gudu daga gidan. Sai wanda ba a rasa ba. Ka ba su da sauro, a maganar sauro ake yi ba. Sam sai dai ka ce sanyi, akwai sanyi tabbas, akan shiga sanyi wani zuba. Wannan daban. Amma dai kuma shi kwanan Muzdalifa da tafsirin aikin hajjin ake gabaki ɗaya. Akwai matsaloli da malamai suka tattauna akan kwanan Muzdalifan shi kansa. Akwai malaman da suke ganin cewa kwanan Muzdalifan ba dole ba ne. Amma tabbas manzon sama ya sa tsofaffi da mata su ba dole sai sun kwana a Muzdalifa ba. Sun gada musu ba kwanan Muzdalifa. Sannan wasu malamai suka ce abinda ake bukata ka samu wani yanki na dare. Idan misali aka ce, misali sai ka isa wajen karfe 8 na dare. Ka ga damar zuwa karfe 9 sai ka tattara inaka ka gude ka tafi hemaka Amina. Akwai malaman da suke ganin haka, suke ba da fatawa. Sannan ban sani ba in ba an canza ba. Wanda duk ya je aikin hajji ta Kaduna, ta jihar Kaduna, ɗakunan mutanen, hemomin mutanen Kaduna Amina, to suna wani bangare ne na Muzdalifa. Amma wasu yawanci mutane ba su sani ba. dakuna ko hemomin da ake ba ƴan jihar Kaduna duk suna cin Muzdalifa ne. Sai da mutum kawai a matsayin sa na ɗan jihar Kaduna sai wuce hema sai je kwanta. Muzdalifa yake amma gashi kuma a cikin rumfa. Sabanin idan ba shi ba dan waɗannan da aka ba an ce hadda Kano ma. Su filin Allah ne. Shi ne ya nike cewa wanda na sani nike faɗi a yi. To kaga duk waɗannan shi ne mutum ya san waɗannan ilmoman kafin ya tafi aikin hajji suna taimakonsa. Domin idan mutum ya tafi aikin hajji ba kawai iya aikin hajjin kake bukata ba, duk wanda ya taɓa yin aikin hajji ya san haka. Aikin hajji bayan ibada yana koya maka wayewa. Ba wata tafiya ina jin a duniya da zaka samu wayewa kamar ta aikin hajji. Domin kowa zaka gamu da shi. Kowa zaka gamu da shi, zaka yi mu'amala da mutane da yawa. Sannan daga cikin fa'idojin aikin hajji yana koya maka haƙuri, yana koya maka tawazu. Da can ɗakin ka ne da komai da komai, yanzu sai ga ka a filin Allah. Filin Allah ga ka a kwance a filin Allah. Kaga shi ne wannan. Sadaka a taƙaice waɗannan abubuwan tambayar ka kai da kake yi ta ka cewa wai sauro, su ba su san sauro ba. Kai ne nan da kake nan Najeriya ƙasar zalunci, inda ake zalunci ake zaluntar mutane, ba a ba su haƙƙinsu. Shi yasa za ka yi ta ganin sauro. Ba sauro ma ba abin da ba za ka gani ba a Najeriya. Ga ainihin da ni da kai duk muna gani. Ko ba haka ba ne? Wani ɗan uwa kwanaki ya dawo daga ya zo hutu yana Madina ne. Shi ne ya kamun ziyara, shi ne sai yake cewa ka san, na ce masa kai da shigowarka da tafiyarka duk ba a sani sai an ganka. In ka tashi zuwa ba a san za ka zo. Sannan kuma in ka tashi tafiya kawai sai dai a ji labarin cewa ka koma. Yace to ai ka san Najeriya ce. Ita Najeriya ce kama da hadisin da manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce idan akwai annoba a ciki to na ciki su zauna. Na kuma waje ka su shigo. Na ji to ai ga kai ka shigo. Yace to wai ai shi zan iya shigo da ya shigo sai ya gudu. To kaga shi ne wannan kasar tamu, kasar mu ta gado ba. Amma Najeriya fa na da dadi. Wallahi tana da dadi. Wasu ba su gane daɗin Najeriya nan. Yanzu in ba a Najeriya ba waɗannan maganganun da nake ban isa in yi su ba. Yanzu yin waɗannan maganganun ina yi akan gwamnati ban isa in yi su a Masar ba. Sai dai wani ba ni ba gobe. Ai da daren nan ma sai wani ba ni ba. Amma yanzu da izinin Allah zan tafi gida in kwana a gida. Ka gani? To wannan yana ɗaya daga cikin ni'imar da muke da ita a Najeriya. Wadda ya kamata mu kai kallanta ko mun kankanta ta mu gode ma Allah. Wannan mas'alar ta abar mutane a karantar da su a musu bayani. Wallahi ba karamin ni'ima bace. Kuma Allah ne ya bamu ba wani fa bamu. So daga shi zamu gode mawa. Shi zamu gode mawa. Amma a kasashe da yawa hatta Saudiya da ake nake magana ta. Ba kai saka waɗannan bayanan ba. Saudiya da abin da ake ba ba kai saka ce za ka yi ma gwamnati gyara ba. Ba za ka yi ba. Ce dai in kana da gyaran da za ka yi ka je ka samu manya-manyan malamai wanda su suna da damar da za su je su ga shugaba sai su je su faɗa masa. In kuma ba su faɗa mishi ba shi ke. Amma mu ko ka ga daga nan sai ka isar da saƙon da kake son ka isar. Wani ma saƙon ma na morewa ne da fanshewa. Ko da ana yi. Ko daidai ne dai ko ba daidai ba ne dai an yi. Allah shi kyauta. Na'am. In mutum ya bai samu hadaya ba ba? To shi kenan sai ya rama dai. Amma dai abinda shari'ar musulunci ta ce masa asali shi ne yi su kafin waɗannan kwanakin. Amma bai samu damar rama ba kamar bai da lafiya sai da ya dawo gida ga baki ɗaya. Shi kenan. Dama an ce sai ya dawo gida sannan. Ban ji ba. Sai dama haka aka ce ai. In ka dawo sai ka yi. Su uku ne aka ce a yi su fil hajji. Amma wa saba'atin idza raja'atu. Su bakwai sai ta dawo gida. Ka ko watan Zulhijja ya fita shi ke. Alaikum salam. Na'am. ba sai ya koma miƙati ba ai yanzu ya zama dan maji dan makka shi kuma manzon sa ne yace wa hatta ahlu makkata yuhilluna min makkata su mutanen makka za su tsauni su ne a makka saboda idan alhaji yayi tamattu'i ya dau haramin sa daga miƙatin sa a umra ce ne amma idan yazo aikin haji to daga ɗakin sa a ɗakin sa ne na ɗakin sa na cikin garin makka inda aka kama masa haya ko ya kama haya in ya tafi a matsayin alhajin jirgin yawo ne to shi a makka zai yi abin din sa zai dau haramin sa ba sai ya koma miƙati ba na da shi da muka yi kenan shi wanne ita aikin haji in ka ce aikin haji ai shine ake magana cewa ya kafi gida uku akwai aikin haji zalla aikin haji kawai aikin haji za ka yi ifradi sai ran takwas ga wata za ka yi aikin haji ifradi kenan sai tamattu'i shi kuma shine ka yi umra in ka yi umra sai ka kwanci haraminka ka ci gaba da hakokinka sai ran takwas ga wata sannan ka fara aikin haji shi kuma tamattu'i kirani shine ka yi umra ba hutu sai ka hade ta da haji kai ta zama a matsayin mai aikin haji muhrimi har zuwa sai an gama aikin hajji sannan shi ne bambancin su yi mana ai shi ma mai tamattuin ba dawowa zai yi ba yana can amma shi kawai zai ci gaba da hakokin rayuwar sa ne shi sai aka ce tamattu'i ya fi sauki kuma shi ne ya fi lada duka ga da fa ka biya fa ustaz fa da fa ka fa gane ma ina ka biya aikin hajji nan ka biya bana na'am shine ai na ci hajjin sa na farko na karshe ai daga shi ba kuma bai sake yin wani aikin hajjin ba shine ci ai akwai darissa da yawa a cikin hajjatul wada'i a wannan aikin hajji manzo Allah sai sama kusan diye sallama da sahabbansa cewa ma ya rike yi khuzuwa ni manasikakum la'alli la'alqakum ba'da an hada kuzo ku karbi yadda ake aiki nake aikin hajji ina tsammanin daga bana ba za ku sake haduwa da ni ba kuma manzo Allah sai sama anan bayan an gama aikin hajji sai da yazo yayi jawabai yayi hudu ba Sayyidina Jabir yace duk wata mas'ala dake da alaka da addini sai da manzo Allah sai sama yayi magana kanta ba ka gani yanzu ai Ali Sheikh na kwatantawa me yin hudu ba ranar Arafat babban mai bada fatuwar kasar Saudi Arabia Sheikh Abdul Aziz Ali Sheikh hudu ba sai kan yi wajen hudu ba ta awa 1 da rabi zai faro daga tauhidi muhimmancin tauhidi ne magana kan sallah ya magana arkanul islam ya magana kan sannan bayan ya gama magana kan arkanin islam ya dauko biyayya ga iyaye magana kan shugabanci duk wata matsala da ke da alaka da addini da rayuwar mutane ana son a wannan hudubar liman ya magana kanta saboda koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da kamar sama ya isar da sako da yawa ya isar da bayanai a wannan sai sake ce masa hajjatul wada'i daga nan manzo sama bai sake wani aikin hajji ba wasu ma daga nan ba su sake ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun gane sai waye na karshe insha Allah ko mun wuce muku lokacin ku wa alaikum assalam shi abu kun yamani daya daga cikin kusuboyi ne na Ka'aba kusurwoyi kusurwa kusurwa kusurwoyi yawwa kusurwoyi na abin nan shi an ce masa al-yamani kudu kenan kudu kudu al-yaman yamin in ka ce kudu ki kudu kenan ba kana da gabas ba kana da yamma to ina daman ka yake in ka kalli gabas to shine al-yaman ana kukuwa a abashi bane kana magana hijru isma'il ce yawwa hijru isma'il wannan wajen mai taye shi wannan wajen hukuncin su dai da ka'aba in ka samu wajen ka shiga kai sallah ce kamar a ka'aba kai sauran wani bangare ne na ka'aba mun ba da tarihi ba kan lokacin da annabi ibrahim alaihi salam ya gina ka'aba ginin ka'aba din ya shafi wajen to lokacin da larabawa suka zo suka rusa ka'aba gab da Allah zai aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da suka tashi ginawa a wata riwaya aka ce sai kudin su ya kare in suka ga za su digo ka san kana da fili yanzu katan fili sai kuma kana bukatar gini ba za ka ginin nan sai kuma baka da kudin da zaka gine duka me zaka yi kai ya ka abin da zaka yi ko abin da ya samu to su ma sai suka diba abin da suka yanki abin da ya samu sai suka bar saura amma a tarihi an san wannan wajen na Ka'aba ne akan ginin Annabi Ibrahim alaihi salam to shine wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune da shi da Nana Aisha shi ya ce mana Nana Aisha laula anna qaumaki hudasa'u ahdin bi islami la hadamtu al-Ka'aba yace ba dadan mutananki ba su dade da shiga musulunci ba da sai in rusa Ka'aban nan wala ja'altu bina'aha ala usti Ibrahima da sai in maida Ka'aba yadda ginin Annabi Ibrahim yake amma yanzu idan aka zo manzon sallama aka ce ya rusa Ka'aba sai ce kun gani ko dama ya zo ne duk gabaki dai ya zo ya yake mu to manzon sallama yana da hikima sai ya bashi lokacin da sayyidina Abdullah ibn Zubair dan yanna Aisha lokacin da ya zama khalifa mutanen Makka suka masa mubaya'a to shi kuma dama shi ya goyi wannan hadisin daga Nana Aisha Nana Aisha ta faɗa masa wannan hadisin sai ya rusa Ka'aba da ya rusa sai ya gina ta yadda take bayan Allah ta'ala ya sa mulkin sa ba zai tsawo ba aka kashe sayyidina Abdullah ibn Zubair wasu suka zo suka goyi suka hawo mulki bayan ta saboda su fanshe sai suka sake rusawa sai suka maida ita yadda take yau to haka aka tafi hayyo kuma zai zama ana ta tala'ubi da Ka'aba kenan a ce wani ya rusa wani kuma in ya zo bata mishi ba ya sake rusawa to shi yasa sai aka bata a haka hayyo da kake ganin ta to da kan hijru Isma'il wannan wajen da kake ganin sa mai tile an masa gate to in ka samu dama ka shiga kai sallah a wajen in kai sallah kaman kai sallah ne a cikin Ka'aba haka ya tabbata a cikin sunna mun gane shi ne hijru Isma'il a shi shiga wajen ai kode yaushe ko ba dawaki ka zo yi ba kawai ka shigo Ka'aba ka ga an bude kai ma shige kawai fadkhul ma'a ad-dakhilina sai ka shiga tare da masu shiga amma ba su ba daidai ba ne yadda mutane suke zuwa su je suna gogoriyo suna rashin ladabi a yin waɗannan wuraren in ka samu dama cikin natsuwa ka shiga in kuma baka samu dama ba ka haƙura ba dole ba ne ba wanda ya ce dole sai ka yi sallah a ciki mun gane wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.